Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum sashin Hausa ne na muryar Amurka a cikin shirin mu na yau da gobe shirin matasa wanda yake zuwa muku akan mitoci 25/31 da kuma mita 41 a nan birnin Washington DC. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM. Bugu da kari kuma ana iya jin mu kai tsaye fa a shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizo mu voahouse.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba ambata a cikin shirye-shiryen mu na sashen Hausa, daga yau Litinin 24 ga watan Afrilun shekarar 2017 za mu faro shirin yau da gobe ne na musamman.
Inda tun daga yau din nan har zuwa Juma'a 20 ga wata, ga wannan wata na Afrilu, zamu yi magana ne game da fayafayen bidiyon Boko Haram da muka daddora akan shafin yanar gizo mu ta VOA Hausa.
To, fayafayen bidiyon da suka nuna yadda ƴan Boko Haram ke aiwatar da rayuwa tsakanin junansu da ma rayuwa tsakanin su da al'ummar gari.
To, mutane da yawa musamman waɗanda kansu ya dan daure game da dalilan da yasa muryar Amurka ta fito da fayafayen bidiyon a yanar gizo sun dasa ayoyin tambaya game da dalilan fito da waɗannan bidiyon.
Kamar shi shugabanmu na nan sashin Hausa Leo Kien, za mu tambaye shi mu ji shin me yasa suka fito da wannan, me fa'idar waɗannan bidiyo a yanzu?
Dan ta'adda shi rantsuwa na halaka jama'a ne ya dauka, shi dan jarida kuma na habaka al'umma ne ya dauka da rayuwa, kaga ni ko to kaga bambancin mu kenan. Saboda haka mu mun ci gaba ne da wannan aiki, wannan abin da mun ganin sai mu ci gaba da yi, kuma mun aiki shi muke yi har yanzu.
Wasu jama'ar gari na kallon cewa lamarin tabarbarewar ƴan uwantaka tsakanin al'umma, kama daga kan makwabtaka, kabila da addini, sun taka muhimmiyar rawa wajen haifar da ta'addanci.
Tarbiyyar ta samu gurbacewa ne, ayi hakuri ƴan iyaye na mata, na san za su ci. Mafi akasari iyayen mu mata sun taimaka wajen wannan abu, saboda tsabar soyayya da suke nuna wa ƴaƴansu.
Tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter ma na nan tafi, game da yadda kuke gani ya kamata inganta ƴan uwantaka a tsakanin al'umma.
To, hakikanin tambayar da muka muku ita ce, ta yaya kuke ganin zamu iya inganta ƴan uwantakar da ke tsakanin mu ta fuskar makwabtaka, kabila da kuma addini, domin samun ci gaba da kuma yakar ta'addanci sanadiyar gurbacewar waɗannan abubuwa da muka lissafo.
Sakon farko daga Dikko Sa'idu Yaro Askira yace, so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka, hakuri da makwabci, girmama wata kabila da ba taka ba, haka kuma girmama wata addini da ba naka ba. Wannan shine ginshikin zaman lafiya a duniya. Wa assalam, a tashi lafiya.
Sai Muhammad K Garba yace, salamu alaikum yau da gobe. Zaman lafiya za ta samu game da makwabtaka, kabila da addini in ƴan Najeriya sun aje girman kai, kankan ba da bin umarnin Allah. Waɗannan su ne hanyoyin da ya kamata mu bi a samu ci gaba a ganina.
Bagudu Haruna yace, yau da gobe ikon Allah, ta hanyar da za a taimakawa ƴan uwantaka ko kuma kyautata dangantaka da sauran kabilu waɗanda ba addinin ku ɗaya ba, shine na farko dai mu ji tsoron Allah, kuma ya kamata kowa ya sani mu fa dukkanmu abin tausayi ne, saboda babu wanda yake da garantin zai kai gobe. Saboda haka mu tausayawa rayuwarmu mara tabbas a gidan duniya, saboda haka mu kyautatawa zamantakewarmu a kullum, sai mu zauna lafiya da junanmu.
Sai Ibrahim Ma'azuma da Bakinawa yace yau da gobe ni dai a gani na idan muna son inganta dangantaka tsakanin mu to wallahi sai mun kauda kabilanci da kuma san abin duniya ta kowane hali domin yanzu wallahi babban abin da ya fitar da hankali a duniya babu kamar kabilanci al'ada a tsakanin al'umma da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya da kuma ci gaba amin
Sai Bello Ishaku birnin Fulani Gombe yace ta hanyar nuna wa juna soyayya da kuma kaunar juna sannan da kawar da kiyayya da gaba tsakanin juna wannan zai taimaka matuka wajen yakar duk wani mumuna abu a kewaye da mu
Sai Sabiu Usman Makurna yace hakika yadda zamu inganta ƴan uwatakar mu ta fuskar makwabtakar mu ita ce mu rinka bin yadda addini ya tsara kaman kyautatawa da kuma bin na gaba bugu da ƙari mu rinka tausayawa na ƙasa da mu tare da jin hankali ga matasa wajen kaucewa ta da zauna tsaye nagode ku tashi lafiya
Algarba yace yau da gobe mai kashe rigar dogari ai mafita da ya dace kawai mu koma yadda addinin mu ya koyar
Sai Safiyanu Gumel Zangon Daura yace tabbas sai da gobe taimako tare da karfafa dangantaka kaucewa wariya harshe ko kabilanci waɗannan su ne za su ƙara dangon dangantaka tare da kawar da hankalin al'umma shiga ta'addanci
Sai Haruna Hamisu dan malama Daura yace salam yau da gobe a wannan maudu'i na yau akwai abubuwa da za a duba daga ciki akwai haɗin kai fahimtar juna sada zumunci fadar gaskiya manta da abin da ya wuce da sauransu ku tashi lafiya Safina Maryam da Usman
sai Muzammil Adamu Jibrin yace yau da gobe hanyar dai daya ce dole makwabta su dawo da wata tsohuwar dabi'ar nan ta saka idanu da kuma hukunta duk yaran da ke cikin unguwannin su idan suka aikata ba daidai ba dan samun al'umma ta gari
Adamu Muhammad dan Bojuwa yace yau da gobe ni dai a gani na hakan abu ne mai wuya domin yanzu rayuwar ta lalace idan makocinka na da kudi sai a ce kullu kake mai da zarar kana son kulla zumunci Haka shi ma mai kudin yana maka kallon wulakanci. Fata na anan shine Allah ya hada kawunan mu musojunan mu gaba daya.
Sai Abdulsalam Photos yace yau da gobe hanyar da za a bi a gyara zamantakewa a tsakanin al'umma shine kowa ya tashi nemi na kansa bil haqi da gaskiya.
Nana Firdausu tace yau da gobe abin dubawa shine kowa ya gyara halinsa kamar uba mai iyali, makwabci, ƴan uwan kasuwanci da abokan mu'amalan mu. Wannan shine matakin farko da za a bi don kaucewa wata baraka. Yau da gobe
sai Muhammad Maina kuma gandan Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace yau da gobe shiri mai albarka ni dai ana wa ganin ya kamata a karfafa dangantaka tsakanin makwabta da kuma kyautatawa juna nagode VOA Hausa
sai Abubakar Yahai Mary Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace abin da ya kamata shine mu zama masu faɗan gaskiya da yin adalci a tsakanin mu da kuma zaben shugaba adali kuma mu san mutuncin junan mu a koda yaushe
sai Sa'idu Gagiyo Katamma Yace salam yau da gobe hakika ƴan uwantaka ya fara tabarbarewa a zamanin mu na yanzu abin da ya kamata a inganta shine ta hanyar kyautatawa ƴan uwanmu masu kananan karfi da janyo dan uwanka a kusa da kai da kuma daina nuna bambanci a tsakanin mu matukar muka yi haka to zamantakewar mu zai inganta ku tashi lafiya
sai Umar Adamu Katagum yace salam yau da gobe ni a gani na kamata yi kungiyar addinai su maida hankali wajen nuna wa al'umar su muhimmancin zaman lafiya a cikin al'umma sannan mu kuma al'umma mu cire kyashi da hasada a duk wani al'amarin da muka sa a gaba ta yadda zamu yi abin da ya dace ba tare da kabilanci ba ko nuna bambancin addini ta haka ne kawai zamu zama tsintsiya madaurin mu daya da fatan Allah ya kara hada kan mu don ci gaban al'umar mu ku tashi lafiya
idan muka koma shafin mu na Twitter @Imrana_Garba yace ta wajen mutunta juna da kuma hakuri da kiyaye duk abin da zai tauye haƙƙin makwabci ni a gari na kadan daga cikin hanyoyin kenan
sai @JamiluMuhammadG yace wannan zai samu ne tun a farkon gina muhalli wajen tuntubar makwabta kafin a sa tushen gini wannan na haifar da alaka mai kyau
sai @Garba Sabiola yace haƙƙin makwabtaka da kyautatawa juna abu ne mai kyau koda a musulunci
Sai daga ƙarshe @Babba Bajoga yace lokacin da ƴan Boko Haram suka shigo Bajoga tare muka yi jimami da kristocin unguwar mu na Ƙorago Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya amin to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni to zamu fara ne da maganar tabarbarewar ƴan uwantaka tsakanin al'umma wanda wasu ke kallon hakan a matsayin wani tubalin da ya haifar da ayyukan ta'addanci Wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma jama'a.
Yau da gobe muryar Amurka na. Yau za mu yi muhazara ne akan yanzu kowa na fuskantar rayuwarsa ne bai duba abin da dan uwansa ko makocinsa ke ciki, yadda muke barin haƙoƙin makwabtaka tare da nuna halin ko in kula da halin kunci da makwauci ke ciki. Me ke hana ƴan arewa ɗora matasa akan hanyar karatu ko kasuwanci ko kuma sana'o'i kamar yadda ƴan kudancin Najeriya ke yi wa nasu matasan? Ta yaya ya kamata inganta yanayin alaƙar da ke tsakanin makwabta mabiya addinai da kuma ƙabilu daban-daban? Sannan uwa uba, a ganin waɗannan baƙi na da na tara a yau a wannan zaure, manyan mutane guda uku, yaya aka yi ne ƴan ta'addan jama'atu ahlus sunna lid'awati wal jihad, wanda aka fi sani da Boko Haram, suka yi amfani da rashin ilimi da talaucin matasa wajen saka su zama ƴan ƙungiyarsu? Waɗannan su ne batutuwan da za mu yi muhadara a kansu a yau ɗin nan. A tare da ni ina da
Sule Iko Sadiq Sami,
da
Sadiq Abubakar Sarumbai,
da
Ahmad Turaki Kaka.
To bari mu fara da Prince. To wai a ina ne muka saki hanya ne muka zama ba mu damu da makocinmu ba da halin da yake ciki?
Wato babban damuwa a nan shi ne kowane lokaci a rayuwa mutum ya manta tushensa da al'adarsa da addininsa, za ka ga abubuwa sun gurɓace. Misali a nan, in kika duba shekaru da suka wuce a baya, tarbiya ma makwabci yake yi maka. Makwabcinka malami, makwabcinka abokin zama, makwabcinka da sauransu. Amma yanzu ya kai lokaci don saboda mun ɗauko tarbiya da al'ada wadda ba tamu ba ce. Tarbiya ta nasara, za ka ga mutum yana zaune yana ƙoƙari ya yi al'ada wadda addininsa da tarihinsa bai koya masa ba. So in ka ce za ka yi haka sai a kauce. Shi yasa za ki ga mutum na zaune da makwabcinsa, abin da ya dame shi kawai shi ne gidansa da lalurar gidansa. Masu kuɗi, masu mulki, masu arziki da yawa na da yawa a ƙasar nan wanda suna cikin arewacin nan ba su damu ba me ya faru da makwabcin can, ba su damu ba me ya faru da waɗancan yaran. Duk yana cikin dalilin da ya sa idan ma gwamnati ta zo ta kafa abubuwa na kula da mutane, na lafiya, na asibiti da sauransu, ba wanda ya kula. Kowa yana tunanin kansa kawai don saboda tarbiyya ce da al'ada ta Turawa, kanka kawai.
Surumbai, bari in dawo gare ka. Ka ji abin da Sadiq ya faɗi. Tarbiyya da makoci ke yi. To shin yanzu makocin nan na iya tarbiyyantar da ɗan uwanka ko ɗanka a zauna lafiya?
Kin san manzo Allah ya ce wanda ya imani da Allah da ranar kiyama to dole ne ya girmama makwabcinsa. Duk abin da aka ce manzo Allah ya faɗa, in har ka soka daga kanshi, to ina tabbatar maka za ka samu matsala. Lokacin da muke yara in za mu tafi makaranta, wani lokacin akwai wanda za ka samu daga cikinmu ya ɗan rigima, zo mu tafi makaranta ko kaɗan da ke shi yana kuka, duk wanda ya gan ku ya kuke dukan shi, mun ce zo mu tafi makaranta yake, sai ki ga mutumin ya nemo bulala mai kyau ya raka ka da shi. A ce ka tafi makaranta ba za ka ba mu san shi ba, ba mu san daga inda yake ba, mu irin abin da muka sani da kenan. Amma yanzu idan ma ɗanka ne ka da ke shi, to a cikin gidan ka za ka fara samun matsala, ba ma sai ka tafi gurin makwabci ba.
Daga wurin wa a gidan naka?
Ba mamaki babar shi ko kuma waɗansu da kake tare da su a cikin shi fa yaron nan kai baka gane matsalar shi bane, shi baya so a ringa dukan shi, yaro ya fi son rarrashi. Daga fara tunanin yanda za ka yi karrashe shi a nan gurin za ka fara samun matsala, don in har ka fara biyewa wanda zai gaya ma wannan maganar, to daga nan ka fara samun matsala a cikin gidanka. Balle a ce yaro ya fita har makwabcinka ya dake kai wani gidan ma sai ku yi shekara goma ba ku san cewa akwai mutane a gidan, babu, ba za ka iya ganewa. Sai dai in an ɗauke wuta za ka ga haƙin janareto ne, amma ba za ka iya gane mutane ne a ciki. Balle ma su yi tunanin akwai makwabtanmu sun ci abinci, akwai mara lafiya a ciki, babu ruwansu da wannan. Saboda su al'ada su, kamar yadda Prince ya faɗa, al'ada ce ta nasara.
Ahmed, bari in zo gare ka. Da an ce makoci in har ya ji ƙanshin abin da ka dafa a gidanka ma ya kamata a bashi shi ma ya ci, to me ya faru?
Yawwa, wato ni da farko abin da nake fara duba karamar makocin ma tukunna, mutane sun ɗan tsuke ta ba guri ɗaya, ai makoci daga zaman mota ma makoci ne a yanda addini ya tsara da kuma yanda al'ada ta tsara duk mutumin da wani dalili yasa za ku yi wani zama koda na minti ɗaya ne ya zama makocinka mu fara ta nan domin kada mu tafi wani guri mutane su ta tunanin ma cewa ai sai wanda kuke unguwa ko gida ko wani abu wannan kenan. Na biyu wancan matsalar da aka samu da da za ka ga wanda ya aji duk matsalar da take damun kowane gida ka ji kamar ta shafe ka ne. To ai tarbiyyar da muka samu ce ta tun asali duk inda ka ji an ce mutumin arewa kai ba ma arewa ba ya shafi kusan mu yankin mu na Afirka za ka ga tsarin tafiyar rayuwar mu kenan. To ban sani ba a zuwan turawa ne ya aka yi kawai shikenan abubuwa da muke gani a ai kowa kansa kansa sai muka dauki wannan tsarin amma tarbiyyar ta samu gurbacewa ne ai hakuri ɗan iyaye na mata na san za su ci mafi akasari iyayen mu mata sun taimaka wajen wannan abu saboda tsabar soyayya da suke nuna wa ƴaƴansu wata ana taba yaran nan na farko mai wara na farko za ta yi a uzuri ne bai daidai bane akai masa na biyu akai ana yin na uku sai zuciyar ta taku kuma wannan haka al'ada dan adam yake kafin shi mai gida iji a jikinsa ita za ta fara ji to idan akai rashin sa'a kuma aka dauki namijin kuma a yanayi ne da irin wanda ake fada din nan kan ta ce kuwa mijin ta ce to kuma sai kanan sai dau fushin hajiya sai dora a wuyansa sai ka ji a ce a dan me za da kan mun da sai rikici to kage yau kai tarbiya an maka fada an hayaniya dan sa saboda dan sa dan me zaka dinga taba mun da kaza kaza ka ai ga abin da ya alaji ka a to ni kar a sake to daga nan wurin sai ka ji matsala ta fara faruwa kin ji mafarin farko matakin farko da ake samun ta barbarewar tarbiya daga nan inda yakan dan idan aka ce dan lokaci din nan na tallafawa yayi irin azumi ko wani abu ya saba ya dan auna a kwanan shinkafa biyu uku ya dan raba makota sai a ce ai gidan wani kar a mika masa ai ga yanda muke da shi ran nan fada na haka kurin ya hudu kansa babu ji babu gani ko ita hajjar da kanta ta bada shi a Allah ka rabu da wani din nan ai ba kaunar mu yake yaro haka kurin fa sai dinga cin zalin yayin jama'a to kin ga wayannan suna daya daga cikin dalilai da suka kama na babbar matsala ta biyu gaskiya talauci yayi gudunmuwa dan wani yana da burin yayi din illa zuciya kin san shi shedan kullun sai ta shigan ma zuciya kai niyyar yin abun alheri shinkafan nan da zaka dafa a gidanka gwangwani biyu idan ka daure ka ciro rabin gwangwani ka ba makocinka Allah sai sa wancan gwangwani ɗaya da rabin albarka sai kaga kai ka cika wadata shi ma ya wadata sai sa to da aka fahimci ne yamma mun dauki talauci mun kira shi a matsayin wani abu sai Allah ya bamu da talaucin sai aka zara albarka sai ka cika gidanka da abinci amma can an jima ka ji ana nema ko a ci ba a koshi ba ko a ci albarka Allah ya zara albarka to wannan sune ɗaya daga cikin dalilai da suke janyo mana makotan mu na yasa da na kusa muke samun matsaloli shine wani lokacin an sa talauci wani lokaci na biyu an sa san yaya fiye da abokin zama gani kake in sun musu tarbiya sun yi ne dan su cutar da su to wayannan sune kadan daga cikin dalilai amma mutane su gani makoci fa ba iya gida yake ba makoci na zama ne a mota kuka hadu duk dai taman da za a yi haduwa da za a yi ta kaura minti kadan za a zauna tare ya zama makocin ka.
To kaji abinda Ahmed ya faɗi Sadiq dazuka ambaci masu kuɗi kace masu kuɗi musamman ma waɗanda ke shiyar arewan nan su ma sun yi watsi da tarbiyya da al'adu shi yasa muka tsinci kanmu a wannan hali na yanzu to ta ina za a shawo kan wannan
to kafin dai in ƙara gaba zan dan musanta akan magana da dan uwana ya game da sha'ani na mata wato ni abun da yasa zan musanta wannan arewa da Najeriya gaba ɗaya mun saba da wata al'ada idan ka tashi zaka fita kace zaka je nema tarbiyar yara mun ba mu mata kawai sai mu fita da safe mu yi awa 11 mu dawo muna tsammani to mata fa suna da rauni shi yasa ake son mu ba da lokaci sosai tare da su so batun irin hannu da suke sawa na gurbata yara laifi mu da mata duk muna da laifi a wannan so a haka zan dawo ga matsala ta ilimi duk wannan abun bedrock da baya ya jingina ne da rashin ilimi da mu nema ba talauci ma ya zo tare da rashin ilimi don talauci yana nan kala-kala akwai talauci na rashi na ci akwai kuma talauci na kwakwalwa shine idan ba mu samu wannan isasshe ba muka koma mu san da cewa ilimi na boko ba wai shine bude idanu ba bude idanu ya zo ga hanya ta ilimi da yawa ilimi na islama hanya ce ta bude idanu wanda yafi kowane a zamanin da can babu ilimi na zamani na boko bincike da kimiya da fasaha duka yana cikin alkur'ani da tarihi duk a cikin komai yana cikin malamai za su iya ilmantar da kai a wannan abubuwa da yawa. So mun danganta da cewa sanin duniya da bude idanu na rayuwa gaba daya ya koma ga ilimi kawai na nasara, sai muka yadda ilimi na addinin mu, ko da addini ne na Krista mutum yake ko na Musulunci, kowanne kake addini akwai morals, wato ka'idoci na zaman rayuwa wanda yake duk mun yi watsi da su, sai muka je muka aro abunda ba. Wato abunda babban abun damuwa anan shine idan aka ce akwai matsala ta ilmantar da mutane a ƙasa a kowane gefe, yana iya kawo banna iri-iri. Shi yasa yau zaka iya tashi ka je ƙauye, misali in ma karin misali ka tashi ka je ƙauye na a Kaduna, zaka iya samun mutum ya ce shi ɗansa ba zai iya kai sai je nemi ilimi ba, don saboda yana ganin wannan ilimi zai iya gurɓatar masa da ɗa, zai tashi akan tarbiyyar rashin sani ya ƙara sa shi ya shiga wani duhu. A duk ya ga mutum wanda ke ilimi ma ya zama kamar abokin faɗansa, to wannan abun yake shiga cikin wannan ƙiyayya da sauransu, ita ta kiki take haifuwa a iyalanmu da yaranmu da zuri'o'inmu ko ina a cikin arewa, don saboda ba mu fuskanta ƙwaƙwalwarmu ba akan sani da kuma ilimi. Shi ne yake sa zaki ga babba a ce ko wani sarki ko wani mai rike da mulkin gwamnati ko wani attajiri yana kyamar, idan baka da shi sai ya kyamance ka, ba komai bane don saboda rashin ilimi. Shi ne babban damuwa. In kika duba shekara 30 zuwa 40 da suka wuce, idan mutum yana da ilimi na boko ko na islama, abu ne wanda yake abun sha'awa, mutane na celebrating din shi, ya zama abun kallo, kowa na son. Idan ya kai shekara kaza yana so ya zama hafizi da Qur'ani, ko kun kai shekara kaza kana so kai boko, akwai abubuwa wanda yake na sha'awa da idan mutum ya nemi wannan ilimin ya zama yaya ƙanana, kowa yana sha'awa, yana duban wata rana shi ma ya samu irin haka. To duk wannan dan saboda keta da kwadayi da rashin tunani da rashin ilimi, shine bedrock na mafi yawancin mutanen mu. Amma da shi ba komai ba, ya zama ilimi yanzu ma daidai na bokon nan ya zama sai kana da hanya.
To wani marubuci kuma mai sharhin al'amuran yau da kullum, Ibrahim Maigara Ahmad, ya aika mana da wannan jawabi game da mentorship, wato jagora ga matasa.
Shafin Wikipedia ya bayyana da ma'anar mentorship a matsayin wata dangantaka tsakanin wani da ya san wani abu ko yake da ilimin taimakama wanda ba shi da shi domin sa shi akan hanya. Shi ne kuma mutumin da yake ganin baiwar da Allah ya yi ma mutane waɗanda su kansu ba su san suna da ita ba, ya kuma taimaka musu da hanyar da za su ci moriyar baiwar. Me yasa nake rubutu kan wannan batu na sa wani akan hanyar mentorship? Kwanan nan naji maganar da wani yayi a wani taron kan ƙarancin irin wannan taimakon na sanya wani kan hanya, musamman a arewacin Najeriya. Tabbas na yadda da abin da ya ce, wanda hakan ya sa na fara tunani kan cewar ni kaina me nayi. Ana haka ne sai kawai wata ranar Juma'a ina zaune a ofis, sai ga waɗansu mutane daga kamfanin Wash sun zo wurina domin su bani labarin yadda sana'ar su take bunƙasa, tare da yi min godiya kan irin taimako da na basu na sa su kan hanya. Abin ya bani mamaki sosai, domin ban taɓa zaton cewar zan iya tasiri ga kowa ba kamar haka. Ni kaina ina buge-buge ne kawai, amma sai gashi yanzu daga cikin mutane nawa ne ke ƙoƙarin taimaka ma wasu don ganin san sa su akan hanya? Daga cikinmu mutane nawa ne suka taɓa taimaka ma mai gadin gidansu wanda yake ƙoƙarin kafa 'yar tireda a gaban gidan da yake aiki? Ka taɓa tunanin taimaka masa da shawarar yadda zai gudanar da wannan sana'ar tasa da yadda zai iya tattalin kuɗinsa? Shin ba za ka so a ce wata rana wannan 'yar tireda ta bunƙasa ta zama babban shago irin su ShopRite ba? Yanzu haka kana da ilimi sosai, ba mamaki ma kana da digiri na biyu, kuma shahararren ɗan kasuwa ne. Amma baka taɓa taimaka ma ko mutum ɗaya ba wajen ɗaura shi kan hanya. Wataƙila direban nan na gidanka ko kuma mai dafa maka abinci, Allah ya yi musu wata baiwa, amma kai kana kallonsu ne kawai a matsayin direba ko mai dafa maka abinci har iya ƙarshen rayuwarsa. Hakan yana faruwa ne saboda mugunta irin tamu. Muna duba baiwar da Allah ya bamu ne kawai da na 'ya'yanmu. Ƙasarmu ba za ta taɓa ci gaba ba kamar yadda sauran ƙasashen duniya har sai mun fara taimaka ma junanmu, muna daura wasu kan hanya. Muna barin wasu suna gadanmu kan mukamin siyasa, ba kawai sai ƴaƴanmu ba. Saboda haka, ina mika godiyata ga duk mutane da suka daura ni akan hanya. Nagode. Ga kuma waɗanda ke kallo na a matsayin wanda ke taimakon su, ku nemo su ku taimaka musu wajen daura su akan hanya. Mu ci gaba da aikata wannan aikin alkhairin. Ku tuna cewar ba wai tsawon rai ke tasiri ba, illa yawan rayuka da ka taimaka ma har suka yi tasiri.
To mun gode sosai Yusuf Harande da ka samu karanto mana wannan jawabi na Ibrahim Mai Gare Ahmadu game da yadda ya kamata a yi tattalin juna. To yanzu kuma za mu je ga shugaban sashen Hausa wato Leo Ken wanda muka tattauna da shi game da shin isa murya Amurka ta saki waɗannan fayafayen bidiyo na yaƙi da ta'addancin Boko Haram daidai wannan lokaci. Mr. Leo, barka da warhaka.
Yawa gabara barka dai.
Chief da farko kai ne shugaban sashen Hausa na murya Amurka wanda kuma an ce waka bakin mai ita tafi dadi saboda duk wani wanda zai bayani bayan ka ne kai da kake shugabancin wannan wuri. Musamman maganar wannan fayafayen bidiyo da muka nunnuna sa a maganar yaki da Boko Haram da ake yi na ta'addanci da sauransu. Mun nuna fayafaye da dama akan shafukan mu na yanar gizo. Mutane da yawa sun yi tambaya, shin menene yasa VOA sai yanzu suka fito da wannan bidiyo? Menene yasa me suke son su cimma? Anya ba suna daga wannan ta'addancin bane kuwa anya America bata san wani abu ba BOA ta Amurka ce yayyaye irin wayannan maganganun me zaka ce
to da farko dai bari mu fara da gaisuwar kuma jinjinawa masu sauraron mu da kallon shirye-shiryen BOA Hausa radio kan da television da kuma yanar gizo ba musamman ma yanar sada zumunci wanda tun da mutane suka sayi kati suka je suka sayi data suna ta kallon television da internet ba albarkacin sashen Hausa wato mu da mu kwakulo wannan akan akidar ta'addancin Boko Haram a arewacin Najeriya da kuma bangarori da yawa na Nijar, Kamaru da Chadi. Tsabar ta'addanci ya kunshi kisa da kuma halaka jama'a al'umma kai hare-hare akan mazaunin karkara da yaki da rundunonin sojoji na hukuma. Tara bamai-bamai a masallatai da kuma coci-coci da kuma tashoshin mota ba sashen mutanen karkara da jama'a ƴan mata da kuma matasa na karkara da kuma ƴan makaranta sashen arziki da kuma kadarorin manoma da makiyaya. Duk wannan tilasta mutane ne ko kuma a tsoratar da al'ummomi kasashen nan da na ambata dai su yarda da wani daula wanda sun Boko Haram suke so su kirkiro a wannan kasashen da nake faɗi yanzu.
To amma misali yanzu kamar tambayar da masu sauraron suke yi zaka ga kila da dan boko a office da ma'aikacin gwamnati babba a da dan baro kila a kasuwa yana sana'ar shi ko me haya da mota suna tambayar shin wani sako kuka ke son ku isar babba.
Masu saurare tambayar da ake shine ina muka samu wannan bidiyon tukuna? Ina so in ba da dalilai da yawa amma ko karancin lokaci ba zai bar ni ba da wannan bayanan ba.
Shin ina murya Amurka ta samu waɗannan faifan bidiyo?
Saboda dalilai da yawa suka hada da kare tsiri ko kuma mutunta haƙƙi, martabar waɗanda suka ba mu wannan labari, dokar aikin jarida da waɗanda suka karanta aikin jarida da kyau suka kuma ƙware aikin jarida ya hana mu fallasa tushen labarai da muke samu. Saboda haka a shugabance dai zan ce ba zan fita ba wakan faɗa suna wanda suka amma kuma abin da ya kamata ku sani shine makasudin aikin jarida shine bincike da watsa wannan rahoto akan abin da ka iya halaka ɗan adam ko da al'umma gaba ɗaya. Saboda ya hatara saboda duniyar nan fa da wajen zama kwanan nan.
In na fahimce ka, wato kenan idan kuka fallasa cewa ai daga wuri kaza muka samu wannan bidiyo to gobe wani zai ce kam kuna ba su za ku ji waye so saboda haka mutum ya shiga hatsari kenan.
To dokan kenan dama dokan kenan kuma na biyu shine ya kamata mu yi adalci wa wanda ya bamu wannan abun saboda haka ba zan faɗi sunan shi ba ko kuma da muka kwakwalo wannan bidiyo. Amma abu ɗaya da nake so in gaya maka shine kabara dokokin aiki na muryar Amurka kafin ma ka fara aikin jarida a nan musamman ma a VOA sai ka rantse fa malam
haka duk mun yi ta
zaka kare demokradiya
haka
ba gudu ba ja da baya zaka haskaka gaskiya kuma zaka yi adalci wa duka bangarori da binciken naka ya kumsa
haka
domin ci dan jarida da dan ta'adda a sai ku a cikin rantsuwa yake ko
haka ne
dan ta'adda shi rantsuwa na halaka jama'a ne al'umma ya dauka
haka
shi dan jarida kuma na habaka al'umma ne ya dauka da rayuwa ka gane ko to kaga bambanci mu kenan saboda haka mu mun ci gaba ne da wannan aiki wannan abin da mun garantse mu ci gaba da yi kuma haka shi muke yi har yanzu
to bari in ta maka wata tambaya da ya matsayina ni na dan jarida zan maka wannan tambayar Chief Leo, yawancin abubuwan nan abubuwa ne da wasu suke kallon aiki ne mai hatsari makai. Me zaka ce akan wannan? To ai sai dai in Allah ya kai mu za a ji cigaban tattaunawa da shi Leo Kent, shugaban sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kan a madadin
Maryam Bashir Bagaji,
Safinatu Sodangi,
Daniel ne ya jawo ga mushirin da injiniyan mu ne Yuni Usman Ahmad Kabara, ke cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Dan wasan kwallo ba ta manta ba.